Wannan sai dai mu ce ba mu san me suke ciki ba, sai dai mu bar wa Allah. Tunda baka iya samu kai magana da mutum ba, ba za ka san wani irin hali yake ciki ba. Don babu wani hanya da za ku yi wani communicating da su balle ka san ina situation.
Tun tahowa na daga Damaturu ina ta neman wayan iyalai na ban same su ba, da abokane na da sauran ƴan uwana. To yanzu ban san wani hali ake ciki ba. Gaskiya ni ma gashi na shiga yanayin wani hali, ina ta neman su ban same su ba. To ban san me yake faruwa ba. Ina neman gaya musu na iso lafiya kuma ban san mu nan ban wayan nasu ba, to na rasa yanzu ya zan yi.
Shi ma wannan malamin bai son ambaci sunan sa, ya fa bayyana halin da jama'a ke ciki a yankunan da abun ya shafa.
Suna tafiya gona, kowa ga kana ya san go kayan gona ne. Sojoji suka tsaye da su, bayan sun tsaye da su na awa daya sai suka harbe su. Kowa kuma ga abin da suka dauka gona ne, dalili me za su kama su? Shi yasa suka kase layoyin sadarwa ko ta ina. Zo su yi zalunci, in ba zalunci ga ba da za a yi, haka ne ya faru. Ba taba irin sa ba duniya. Don za ku operation wani wuri sai ku yanke abin layoyin tsadarwa.
Yanzu haka ma lauyoyi da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam sun fara mayar da martani game da katse layukan. Barista Luka Musa Haruna shine shugaban kungiyar lauyoyi a jihar Gombe, ɗaya daga cikin jihohin da yanzu haka ke samun kwararan 'yan gudun hijira.
To a yankunan da abun ya shafa daga nan ma ba za ka iya samun kowa akan waya ba. Hanyoyi kaɗan ne ya zama na sadarwa. So wannan abu muna roƙon gwamnati su sake duba yanayin da ake ciki, kuma su jami'an tsaro su tabbatar cewa suna wakiltar mutane ne, kuma an yi su ne saboda su kare mutane ba tare da sun ci gaba da ƙuntatawa mutane sosai ba. Idan aka yi haka, wannan zai zama abu ne wanda za a iya kai shi Hague Court of Kotun Duniya, wanda za a iya duban matakai na kete haƙƙin bil adama yadda aka yi a wayansu ƙasashe a Afirka.